السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينزو دمك مدنى الدرن جمعة نديد الدرن أشرين دقايا بوقت الجمعة الآخرة هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الشكرة دبو آية دفريه الثلاثين أكو ديدي دا قوم قوات المي شكرة تدبو ديو دشادي وانا نشيني كسرنا أربعين ثلاثين جرن جيت نصير القرآن مي جرمة عند إذن جماعة بسمان تابا حيا زميك اتكين تفسير سورة البقرة منكونا آية أربعين دترى ayar da Allah madaukakin sarki ya dauko mana gagarumin tarihin hallaka Fir'auna bayan tsananin azaba da Annabi Musa da dangin shi suka sha a hannun Ibrawa da kuma gidan su Fir'auna. A yau insha Allah ta'ala za mu tafsirin aya ta 50 daidai wadda za ta ci gaba da bayyana mana wannan tarihi. Malam bismillah. Allah ya ce wa in faraqna bikum al-bahra.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون.
إذن جماعة بسمان تابا أكراتن دي قبات من تترو جميل الرقايوين دي الله مدوك كين سريكي يباد عينه انتاريه دي با انتا يأنوانا هلكا واد الله يوصر أونا أزاما من عينه دي كيوا أنه مصاد جماعش عينه خليه. Wannan ayar kamar tana ci gaba ko tana ƙara maimaita da kuma fito da abubuwan da muka tattauna a baya. Allah ya ce wa iz faraqna bikum al-bahra. Sabatu labari ka tuno musu a lokacin da muka dara muku teku fa anjaynaku muka kubutar da ku ya bani Isra'il wa aghraqna ala fir'auna muka hallakar da fir'auna da jama'ar shi. Wa'antum tanzuruna a halin kuna kallo. Idan jama'a ba su manta ba, mun tattauna ma'anar da wannan ainihin aya take ɗauke da shi a karatuttukan da muka yi a baya, a inda Allah maɗaukakin sarki ya ba mu labarin irin yadda Fir'auna da shi da jama'a shi suka biyo Annabi Musa bayan da suka yi gudun hijira. Da wannan ainihin gudun hijira, Allah maɗaukakin sarki ya so ya kafa daula ne ta Bani Isra'il. Ya so ya rugurguza ainihin wato daular Ibrawa, don haka Allah maɗaukakin sarki ya hallaka Fir'auna da kuma ainihin tserar da Annabi Musa da shi da ainihin dangin shi Bani Isra'il. Wannan aya kamar sauran ayoyi jama'a, al-Imam al-Qurtubi ya tattauna mas'ala mai girma a ƙarƙashinta kamar yadda kullun nake bayyana mana cewa a daidai lokacin da sauran malaman tafsiri suke ƙoƙarin fassara Al-Qur'ani zallar fassara, an samu wasu daga cikin malamai su kuma abinda suke ƙoƙari shine ya za su yi su fitar da ainihin wato fiqhu da kuma darussa da ke cikin ainihin waɗannan ayoyi na Al-Qur'ani. A ƙarƙashin wannan aya da ayoyin da suka zo makamantanta, al-Imam al-Qurtubi ya tattauna wani fasli da yake faslun zakara Allah ta'ala al-injaa wal-ighraqa. Wannan fasli ne wanda al-Imam al-Qurtubi zai dauko mana darussan da ke cikin kubutarwar da Allah ya yi wa Annabi Musa da Bani Isra'il da kuma dilmiyarwa da nitsarwar da Allah ya yi wa Fir'auna da shi da jama'ar shi Ibrawa. Amma sai Qurtubi ya ce wa lam yadhkur al-yawm alladhi kana dhalika fihi. A cikin Al-Qur'ani Allah bai faɗi ranar da wannan gagarumin rana ta tarihi ta faru a duniya ba. Allah bai bayyana ranar hallaka Fir'auna din nan a cikin Al-Qur'ani ba. Rawa Muslim. Amma hadisi ya zo daga Muslim wanda ya bayyana ranar. عن ابن عباس ده صحابي عبد الله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قدم المدينه ابن عباس يجي منزل الله صلى الله عليه واله وسلم يا عيني واتو اسا مدينه فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء ايسو مدينه رانا عاشوراء تسيا رزقي يهودا واسنا عزمت فقال لهم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سيمن زن الله يجي دسو ما هذا اليوم الذي تصومونه وترانا تي wannan kuke azumi wannan irin azumi ne فقالوا سي suka ce هذا يوم عظيم wannan rana ce babba anja Allah فيه موسى وقومه a wannan rana ce Allah madaukakin sarki ya kubutar da Musa da shi da dangin shi bani Isra'ila wato kakanninmu wa gharraqa fir'auna wa qaumahu a wannan rana ce Allah ya halaka fir'auna ya dilmiyar da shi da jama'ar shi a cikin wannan ruwa fasamahu Musa shukran to shine annabi Musa yake azumtar wannan rana domin godiya ga Allah duk sanda take wayo wa nahnu nasumuhu wadannan yahuda suka ce wa annabi dan haka mu ma muke azumtar wannan rana fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai manzon Allah yace fa nahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum mun fi ku cancanta kuma mun fi ku dacewa da raya sunnar annabi Musa fa samahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan haka manzon Allah ya azumci wannan rana wa amara bi siyamihi kuma ya umarni da yin azumin wannan rana ta Ashura jama'ar musulmi a cikin wannan hadisi da muka karanta mun ji fassara ta ainihin hakikanin ranar da wannan gagarumin tarihi ya faru a ciki hadisin ya bayyana cewa ba annabi ne ya faɗi ranar ba yahudawa ne suka faɗi ranar amma kasantuwar annabi ya yadda da wannan magana da suka faɗi to wannan ya hukunta cewa babu shakka dangane da wannan rana dan haka rana Ashura ita ce ranar goma ga watan al-Muharram ita ce ranar da Allah madaukakin sarki ya halaka Fir'auna a cikinta a wannan rana ce Allah ya kubutar da annabi Musa da shi da jama'ar shi bani Isra'ila Abdullahi dan Abbas wanda yana ɗaya daga cikin manyan malaman wannan al'umma da ya ruwaito wannan hadisi sai ya ce sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ɗauki azumin wannan rana kuma ya yi umarni da azumin wannan rana ta Ashura a cikin ainihin wani hadisi wanda al-Imam Muslim shi ma ya ruwaito shi sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce in Allah ya kai mu baɗi za mu haɗa da tasu'a wato tara ga wata Allah cikin iyawar shi sai Allah bai rayar da annabi har zuwa baɗin ba a sakamakon haka ya zan annabi ya sunnanta azumin Ashura da umarnin shi da aikin shi a ina muka ji wannan gashi ce fasamahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzon Allah ya azumta wa amara bi siyamihi kuma ya umarni da azumin Ashura a cikin hadisin da ne ishara na Muslim kuma ya bayyana kenan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ainihin wato yi umarni da yin azumin tasu'a a ƙarƙashin wannan azumin tasu'a da Ashura sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba bid'a ba ce kamar yadda zindiƙai daga cikin 'yan shi'a suke cewa wai ahlus sunna suna farin cikin kisan Husaini ne a wannan rana shi yasa saboda farin cikin kisan Husaini suka ce ainihin a yi azumi tur da wannan magana ta ku 'yan shi'a domin kun ji wannan azumi ya samo asali daga wani babba daga cikin manyan annabawan Allah shine annabi Musa alaihi salatu wassalam dan uwan shi daya daga cikin manyan annabawan Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yazo ya raya wannan ainihin azumi
ya raya wannan rana amma abin nan ba ya yi ko shi ta rako wacce
dan haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya raya wannan rana da azumi ya kuma yi umarni sakamakon wancan tarihi mai asali dan haka mu ahlus sunna ba muna yin azumin tasu'a da ashura ne saboda murnar an kashe husaini ba a azumin tasu'a da ashura yana nan tintintini kafin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yazo duniyan nan kuma a bakin shi muka ji azumin tasu'a da ashura ya kuma bayyana cewa ashuran nan ka ji ga daga inda aka samo ta daga annabi Musa dan haka sai ce mu muka fi cancanta wannan na daga cikin gwagwarmayar da mu da ke bin manhajin salafiyanci kullum muke cewa a dawo zuwa ga asali shine duk wani rudani da wani dan bid'a ya haifar a cikin wata sunna ayi kokari a cire rudanin amma ita sunnar ayi aiki da ita dan haka dangane da tasu'a da ashura akwai yan bid'a guda biyu zindikai waɗanda suka kirkiro bid'o'i a ciki na farko sune ainihin shi'a idan muka ce shi'a anan muna nufin rawafid waɗanda ke tsinewa su kafirta su zagi sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama a birbishansu shine sayyidina abubakar ne siddiq da Umar da Usman da ainihin as-sayyida Aisha da ainihin as-sayyida Hafsa Allah ya kara musu yarda baki daya irin waɗannan yan shi'a sune suke inkarin azumin asura suna cewa wai saboda ahlus sunna suna yi ne domin murna kashe husaini mu dai mu ne ahlus sunna din da muke yin azumin tasu'a da ashura mu ko ka ji dalilin mu muna yi ne saboda annabi ya yi umarni da shi kuma annabi ya yi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to faruwar kisan husaini da te daidai da cewa an kashe shi a ranar ashura ce ka kiyaye bata haramta yin wannan azumin ba domin azumin sunna ne tun kafin a kashe husaini saboda haka kashe husaini bai halatta ya haramta azumin ko ya mai da shi bid'a ba dai kenan zindiƙai na biyu sune nawasu su kuma wasu mutane ne da suka shiga cikin jarabtuwa da tsinewa alayen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suna kafirta sayyidina Ali suna tsinewa Fatimatu Zahra suna zagin Al-Hasan da Husaini da dama daga cikin alayen annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na daga cikin rashin adalci na yan shi'a idan suka tashi ba sa bambance tsakanin mu ahlus sunna da kuma ainihin waɗannan nasibawa sai su ce duk wanda kawai baya tsinewa Abubakar baya tsinewa Umar to kawai nasibi ne amma a halin malamai na ilimin milal wan nihal sun bambance tsakanin mu ahlus sunna da rawafid da nawasib mu ahlus sunna mun yadda da sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama gaba ɗayan su ba ma zagi ba ma tsine wa ko daya mu ahlus sunna mun yadda da alaye mata da ƴaƴa da jikoki da tattabakunan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wa radiyallahu ta'ala anhum ajma'in mun yadda da su gaba daya to su kuma shi'a sai suka kafirta da dama daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda su kuma ainihin nawasib suka kafirta da dama daga cikin alaye kuma suke tsine musu albarka kun ga ashe idan dan shi'a zai adalci ya san mu ba nasibawa bane idan nasibi zai yi adalci kuma ya san mu ba yan shi'a bane to amma kasantuwar ahlus sunna suna tsakatsakin waɗancan to sai suka waye gari idan waɗancan sun haɗu da su sai su danganta su zuwa ga shi'anci shine nasibi idan ya haɗu da irin mu ahlus sunna sai ce mu ƴan shi'a ne. Saboda me? Saboda mun yarda da Ali. Na sha haɗuwa da su da dama a nan Ka'aba. Kawai kai tsaye da zaran ka ce Ali radiyallahu anhu sai ya miƙe baka wuri ya ce nasubi. Da ka zauna da ɗan shi'a ka ce Abu Bakr radiyallahu anhu sai ya miƙe saki ya ce maka rafidi. A halin waye na jefarwa daga ciki a wurinmu? Babu. Sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da Allah ya ce was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina taba'uuhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu an, ba ma su ba waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa irin tasu kaji Allah ya yarda da su balle su. Waɗannan zaka tsine wa albarka? Waɗannan zaka kafirta? A ko kuwa alayen annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da Allah madaukakin sarki ke cewa qul la as'alukum alaihi ajran illa almawaddata fil qurba, ba na roƙon ku ku bani lada ko ku bani wani sakamako sakamakon alherin da ne muku, amma abinda nake so ku kaunaci dangina, ku kaunaci ƴaƴana, ku kaunaci matana, ku kaunaci jikokina, ku kaunaci jinina. Don haka duk jinin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama muna kaunarsu. Muna kaunar Sayyidina Ali, muna kaunar Fatima, muna kaunar Al-Hasan, kuma ba mu da ainihin kaikai ko misƙala zarratin a cikin zukatanmu. To haka kuma muke kaunar Abu Bakr da Umar da Usman, haka muke kaunar duk sauran sahabban manzon Allah, ba mu da kaikai a cikin zuciyarmu game da kowa. Wannan aqida irin tamu ita ce ta zama dala da gauran dutse a zukatan ƴan shi'a. Sai su ce ba zai yiwu ba, sai su ce la wala illa bi bara, ba zai yiwu ka kaunaci alaye ba sai kana kin Abu Bakr da Umar. Don haka madamar kana kaunar Aliyu, kana kaunar Fatima, kana kaunar Hassan da Husaini, to dole ka ki Abu Bakr da Umar, in ba haka ba munafiki ne kai. Su kuma waɗancan su ma sai ce la wala illa bi bara, ba zai yiwu ka kaunaci sahabbai ba sai kana kin alaye. To abin cewa wannan kun ga ya sabawa ayoyin nan da muka kawo. Dawo bangaren hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa Allah Allah fi ashabi la tattakhizuhum gharaba, dan Allah dan Allah ina roƙon ku sahabbaina ka kuma da su karan bara, ya zama duk wanda ya tashi zagi da yarba bakar magana akan sahabbaina za ta kare. Suwaye mu da har sai manzon Allah ya ce mana dan Allah? Amma fa duk da haka ya ce mana dan Allah, yo manzon Allah sai ya ce dan Allah kan mu zagi sahabban shi? Dan haka duk wanda ya zagi sahabin manzon Allah ya zama zindiki da waɗannan ayoyi da waɗannan hadisi. Dangane da alaye, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ka dai ji waccan aya abinda Allah ya umarce shi ya faɗa mana. Duk wannan alherin da manzon Allah ya kawo mana kaf baya neman komai a wurinmu. Abinda yake so ka kaunaci Fatima, ka kaunaci Al-Hasan, ka kaunaci Husain, ka kaunaci jikokin shi da tattaba kunnan shi da salsalar shi da zuriyar shi, ka kaunace su. Abin da yake nema da kai kenan. Don haka ya manzon Allah muna kaunar su kamar yadda ka umarce mu sallallahu ta'ala alayka wa alihi wa sallam wa radiyallahu ta'ala an alika wa ahlika. To sa'annan hadisi ya sake zuwa sahihi a cikin musnadul imami Ahmad da sahihu Muslim. Wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun yi tafiya sun dawo, sai ya tsaya a wani wuri inda yake akwai dan tafki a wurin ana kiran wurin Ghadir Khum. Manzon Allah yayi huduba, yayi wa'azi, ya nuna daraja da ainihin daukakar da Allah madaukakin sarki yayi wa ainihin sahabban shi, kuma ya gargadi musulmi akan lallai ne su ruko da su. Na'am, wannan hadisin shine ɗan shi'a suke fassarawa cewa wai a wurin Ghadir Khum, wai anan ne manzon Allah Ghadir Khum, haka ainihin ake karanta shi Ghadir Khum. A wannan wuri wai manzon Allah ya umarni da cewa Ali ne khalifar musulmi ƙarya ne. Kun ji iya yadda hadisi yake, hadisi yana nan cikin Sahih Muslim, yana nan cikin Musnadul Imam Ahmad. Manzon Allah ya yi wasiya ne game da akular mishi da su waɗannan alaye nashi, kamar yadda ya wasiya da akula da sahabbai. Yanzu cewar ya yi wasiya akula da sahabban shi dalili ne akan cewa shi kenan ya ce a bada khalifanci ga sahabbai, wannan zai zama dalili? Haka ba zai zama dalili akan ya ce a kula da alayen shi a ce ya zama dalilin kuma a ce ya ce a ba su khalifanci ba. Yana cewa ne a kular mishi da darajar shi a cikin abokan shi. Dan duk mutumin da kake mutunta shi dole ka mutunta abokan shi. Mutumin duk da kake mutunta shi dole ka mutunta matan shi da ƴaƴayen shi. Dan haka mu ahlus sunna aqida ce a wurin mu tabbatacciya zagin sahabbai gaskiyar lamari kafirci ne, zindiƙanci ne, faɗa da manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallama, zagarwa manzon Allah matan shi da yi musu ƙazafi da yi musu yarfe, wannan kafirci ne kuma zindiƙanci ne, wannan aqida ce a wurin mu. Haka zagin alayen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kafirci ne, zindiƙanci ne, kuma cin amanar manzon Allah ne, kuma zaka haɗu da Allah daidai. Jama'a kun ji wannan ita ce aqidar mu. Dan haka Shi'a sun yi mana adalci da suka ce mu Nasibawa ne, ba su mana adalci ba. Nasibawa sun yi mana adalci da suka ce mu Rafilawa ne, ma'ana mu ƴan Shi'a ne, ba su mana adalci ba. Amma a kowane zamani haka ainihin wato muke zama mu ne victim na ƴan ƙungiyoyi. Ɗan ƙungiya kaza yana ƙin mu saboda kaza, ɗan ƙungiya kaza yana ƙin mu saboda kaza. A halin mu kuma abinda muke ƙoƙari shine ya za a yi a tafi da nassoshin da manzon Allah ya zo da su daga Allah, domin manzon Allah ya zauna yana ƙaunar sahabban, yana kuma ƙaunar alaya. Bai taɓa tsine wa wata firka daga cikinsu ba. Manzon Allah bai ce Allah ya tsine wa sahabban shi ba shi ba su ba. Manzon Allah bai tsine wa alayen shi ya ce ba shi ba su ba. Kuma yaushe za a ce zuciyar mu musulmi ba za ta iya ɗaukar ƙaunar sahabbai tare da ƙaunar alaye ba? Wace irin ƙuntatacciyar zuciya muke da ita? Don haka duk ɗan Shi'a shi zai ce zuciyar shi ba za ta yalwatu wajen ya iya yadda ya amintu da sahabbai da kuma alaye ba. Dan haka ya watsar da sahabbai ya riƙe alaye. Nasubi shi kuma ya ce zuciyar shi ba za ta iya ɗaukar ya ƙaunaci sahabbai sannan ya ƙaunaci alaye ba. Don haka shi kuma zai ƙaunaci sahabbai ya watsar da alaye. Alhamdulillah a Najeriya babu Nasibawa. Tun tarihin Najeriya mun bi keke da keke ba a taɓa samun Nasubi ba. Masha Allah. A tarihin Najeriya ba a taɓa samun Rafidi ba. Bayan daga shekaru 30 da suka wuce da gwamnatin kafirci da Khomeini ya kafa a ƙasar Iran ta ainihin feso kwangilarta ta hanyar su Ibrahimu Zazzaki suka kawo wannan kafircin Najeriya, ba a taɓa samun aqidar zagin sahabban manzon Allah a wannan ƙasar tamu ba, alhamdulillah. Kuma wajibi ne wannan mugunyar aqida al'ummar musulmi su san cewa tana da tasiri game da haɗin kan musulmi da kuma wargaza kan musulmi. Ma damar za a ci gaba da zagin sahabbai, al'ummar musulmi kansu ba zai haɗu ba, domin akwai sahabi, akwai musulmin da ba zai taɓa yadda a zagi sahabi sannan a ce kuma a zo a zauna inuwa ɗaya da shi a haɗa kai da waɗannan da suka zagi waɗannan sahabbai ba. Iri na ni Albani da mafi yawancin musulmin Najeriya ba za mu taɓa yadda da wannan ba. Shi yasa duk wata yaudara da za ka ji ƴan Shi'a sun yi akan sun kira makon haɗin kai, sun kira malam wani daga ɗariƙa kaza, wani daga ƙungiya kaza, wani mai sassauci ne, a zo a haɗa kai sai a ce amma akwai kuma wani tasgado a cikin haɗin kan. Ina aqidar zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Mustafa Suba'i wani matashi ne a shekaru kusan 50 ko 60 da suka gabata, a lokacin yana shugabancin ƙungiyar Ikhwanul Muslimun na ƙasar Suriya. A cikin sassauci irin nashi sai ke ganin ya kamata a zo a sassauta a hada kai tare da ƴan Shi'a. Wannan ita ce ainihin da'awarsu zuwa ga at-taqrib, shine wai kowa ya sassauta a taho a hadu. Shikenan ya sassauta aka taho aka hadu, bayan an yi taro an watse sai suka dawo suka ci gaba da zagin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shine ya koma ya same su ya ce, amma ku da kuka ce a sassauta, wani irin sassauci ne? Ba za ku yi game da kyala sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sai suka ce su ba sa son a waiwai wannan matsala. Yace to in ko ba ku so a waiwai wannan matsala, to duk wata sa hannu da aka yi dangane da haɗin kai to a cire shi a ciki. Shine malamin da ya rubuta littafin As-Sunnah wa Makanatuha fi Tashri' al-Islam. Dan haka na daga cikin mafi sharrin kungiya da ya kawo wadda take fada da sunna da kuma sahabban manzon Allah, ita ce kungiyar ƴan Shi'a. Ka karanta littafin As-Sunnah wa Makanatuha fi Tashri' al-Islam. Dan haka jama'a kun ji, azumin tasu'a da Ashura sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama mustahabbiya. Tuna daga cikin abubuwan da ƴan bid'a su waɗancan suka kirkiro nasibawa, waɗanda su kuma ranar tasu'a da Ashura sai suka maida ita gagarumar ranar biki da farin ciki, saboda ita wannan ranar ta yi daidai da ranar kisan Husaini. Su kuma dama suna madalla da kashe Husaini, kuma suna murna. Sannan kuma sai suka ga ƴan Shi'a na nuna bakin ciki da yankar jikinsu, jini na zuba a wannan rana, don haka su kuma sai suka maida ita ranar farin ciki. Sakamakon farin cikin suka ainihin sunnanta yin ado na musamman, yin kunshi, turare na musamman, cika ciki, rawa irin ta takuta ha, da sauran abubuwan da a yau a Najeriya ga su wasu da yawa cikin musulmi suna yi ba su san cewa aqida ce ta wasu makiya dangin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na daga ciki karɓar kuɗin shara da biyan kuɗin shara da waɗannan al'adu waɗanda ake yin su a cikin watan al-Muharram, jama'a bid'o'i ne. Don haka wannan kuɗin shara da kake karɓe wai saboda wani yayi daidai da sunan kakanka, wannan wata na farin ciki ne, kaje ka jefar da gungumin guda na ice a kofar gidan shi, kuma ya kawo naira 200 ko 300 ya baka ku tafa ku yi dariya. Ka sani da cewa yana da alaka da kin mutan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kamar yadda yake kuma hana ka yin azumin, shi kuma yana da alaka da haramta maka sunna Annabi tare da ƴan uwan shi magabata daga cikin annabawan Allah. الإمام القرطبي وأخرجه البخاري وأيضا عن ابن عباس وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه أتكر رواية البخاري ود بخاري ما يفتر دون حديثي أنسى مقالي النبي وصحبانشي أنتم أحق بموسى منهم كوك في التنتنتا دكراية ون سنة تأند موسى في يد يهودا فصوموه دنهك كأزمت ونرانا. To da waɗannan hadisai jama'a, sai ainihin malamai suka ce azumin tasu'a da Ashura sunna ce. Idan za ka samu dama ka yi su duka, idan ba za ka samu dama ba to ka bar tasu'a sai ka yi Ashura don ta fi ƙarfi. Sai dai wasu sun shar'anta azumin ranar 11 ga wata. To yin azumin ranar 11 ga wata bai inganta ba. Ya zo a cikin hadisi ne da'ifi munkari wanda al-Imam al-Baihaqi ya fitar da shi daga ainihin sahabi Abdullahi ibn Abbas, Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda. A ƙarƙashin haka, abinda kadai yake sunna jama'a shine tasu'a da Ashura. Idan ba za ka yi biyun ba sai ka yi ainihin ɗaya, shine Ashura. To Imam al-Qurtubi sai ya ce mas'alatun zahiru hadhihi al-ahadith yadullu ala anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi sallama inma sama Ashura. Zahirin wannan hadisai suna nuna Annabi ya yi Ashura ne kadai. Wa amara bi siyamihi iqtida'an bi Musa alayhi salam ala ma akhbarahu bihi yahu al-yahud. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya umarni da ainihin wato musulmi su azumci wannan azumin don su kwaikwayi abin da Annabi Musa yayi, kamar yadda Yahuda suka fadi. Sai malai ya ce wa laysa kadhalika, sai dai magana ba ita kenan ba. لما روته عائشة رضي الله عنها قالت سبود عائشة ترويتو تيوا كان يوم عاشوراء تصومه كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية تن أجاهلية قريشا واسنا ينأذ من عاشوراء وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصومه في الجاهلية تن أولنا اللوكة كافن النبي أزومش دا مسلنتي ينا يوم أنأذ من فلما قدم المدينة صامه da ya iso Madina sai ya ci gaba da azumtar shi wa amara bi siyamihi kuma ya umarni da ainihin azumce shi falamma furida ramadan a lokacin da aka farlanta ramadan taraka siyama ashura sai manzon Allah ya bar yin azumin ashura faman sha'a samahu wanda ya so ya azumce shi ya azumce shi waman sha'a tarakahu wanda ya so ya bar shi sai ya bar shi أخرجه البخاري ومسلم بخاري ده مسلم كفتا دوانا حديث تتروروا لنا حديثا أبن لسكنون عمنا شيني متعنا جاهلية سنكسا جيسنا يوانا أزم إنما ولنا حديثا بسبينا أسل دليل الناس أزم با أما والله أعلم تيوسنا ييني سبو ده أبو بوان ده سكا قادو ده إبراهيم ده إسماعيل سبو ده أزم عاشورا azumi ne wanda tarihi ya nuna azumi ne na annabawa annabi ya tashi cikin su sai Allah madaukakin sarki ya dora shi zuwa ga yin wannan azumi lokacin da ya iso Madina ya ga Yahudawa na yi sai ya ga cewa a yo mun yi shi ma saboda mun tashi mun ga mutanen mu su ne a jahiliya balle kuma mun ji labarin annabi cikin annabawa na yi dan haka ku yi lokacin da aka farlanta azumin Ramadan a wannan lokaci an samu Ashura ne a matsayin farilla to shar'anta Ramadan sai ta zama Ramadan ta zama ita ce farilla Ashura ta koma mustahabi wanda ya ga dama yayi yayi wanda kuma ya ga dama ya bari ya bari haka ainihin wato matsalar take insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya taimaka bayan wannan sai kuma malam ya kawo fadila dangane da abin da ya shafi falala ta ainihin wato waɗannan ko kuma wannan rana ta Ashura yace rawa Abu Qatada annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama qala siyamu yawmi Ashura ihtusiba ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah azmin Ashura ana fatar in an yi shi ya kankare shekara guda wadda ta gabace shi akhrajahu muslimun wa tirmidhi al-imamu muslim da tirmidhi suka ainihin fitar da wannan hadisi to kaga in ka fahimci waɗannan ainihin bayanai dan uwa tafsirin al-qur'ani muke amma a tsari malamai sukan yi kokarin fitar da hukunce da yawa na fiqhu a ƙarƙashin tafsirin al-qur'ani ayar tana bayyana mana tarihin Allah madaukakin sarki ya hallaka Fir'auna ya kubutar da annabi Musa tambayar ita ce a wace rana sai hadisi ya ce a ranar Ashura to sai hadisi ya dauko mana fassarar wannan tarihin cewa sakamakon wannan kubutarwa da Allah ya yi wa annabi Musa da jama'ar shi da kuma wannan hallakarwa da Allah ya yi wa Fir'auna da tashi jama'ar annabi Musa saboda nuna godiya ga Allah sai yake yin wannan azumi manzo Allah yace yo ai in haka ne shikenan mu ma sai mu yi dan haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya shar'anta wa al'ummar musulmi yin azumin Ashura da sunna ta annabawa ba da waccan sunna ta jahiliya ba a ƙarƙashin wannan jama'a azumin tasu'a da Ashura kamar yadda muka gabatar sunna ce ta annabi har duniya ta tashi a matsayin ta na mustahabbiya amma bayan azumin ba wani ainihin abu da ake yi duk wasu karerai da ƴan al'ada suke yi cewa wanda bai cika cikin shi a wannan dare ba za a cika mishi da wuta ƙarya ne duk wata ƙarya da malumma suke suna kawo hadisan ƙarya cewa wai wanda ya yalwata wa iyalan shi a wannan rana wasa ala iyalihi fi yawmi ashura wasa Allahu alaihi sa'ira sana wannan hadisi ne batilul mawdu. Ka karanta littafin al-mawdu'atul kubra ta al-Imam Abdurrahman ibn al-Jawzi. Saboda haka babu wata hidima da aka sa zakai a wannan rana bayan azumi, shi kuma azumi mustahabbi ne. Sannan ya zo cikin sunna, wata mata mai suna Rubay'a ta ruwaito cewa sukan yi azumin kuma sukan sa ƴaƴansu ƙanana su yi wannan azumin. Naka yana daga cikin sunna koya wa ƴaƴan musulmi wannan ainihin azumi na Ashura tun suna ƙanana. Allah madaukakin sarki ya taimaka. To bayan wannan aya sai kuma aya ta 51 a inda Allah madaukakin sarki yake cewa wa idh wa'adna Musa 40 layla. Na'am.
وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ.
To bayan wannan sai kuma Allah madaukakin sarki yanzu ya hallaka Fir'auna da shi da jama'ar shi. Yanzu ƙasa ta zama ta suwa ta musulmi, ta zama ta Musa da shi da jama'ar shi, haka al'amarin yake. Kamar yadda muka kawo a makon da ya wuce, musulmi ku tsaya akan gaskiya, duk wani zalunci da kafirci Allah ya yi alkawari da cewa zai rugurguza shi ya tabbatar da duniya a hannunku don ya gaya za ku aikata. Haka ya gaya bani Isra'ila. Allahu akbar. A yanzu an hallaka Fir'auna da shi da jama'ar shi, don haka duk wata barazana da annabi Musa da shi da tashi jama'a suke ciki yanzu sun samu natsuwa da kwanciyar hankali. To ƙasa ta zama tasu, su ne da gwamnati, su ne shugabanni, a cikinsu sarakuna da annabawa suke. Dukiyar bani Isra'ila kaf, mun ji makon da ya wuce mun karanta, ta dawo mallakar su waɗannan ainihin bani Isra'ila. Allahu akbar. Sai Allah yake cewa wa idh wa'adna Musa 40 layla. To sai kuma Allah ya umarci annabi Musa cewa ya taho gurin shi domin ya karba waɗannan jama'a musulmi dokoki. Domin kafirci da zalunci na masu mulki yana hana tsantsar biyayya ga shari'ar Allah. Don haka Fir'auna ya gallabe su. Sun kasa bauta wa Allah sau da ƙafa, sun kasa samun sukuni, yau an hallaka maƙiyinsu. Allah maɗaukakin sarki ya tseratar da su, za ka ji inda ya je ya aje su a wani tudun rairayi. Aka saukan musu da ainihin inuwa, ga ruwa mai garɗi, ga soyayyun 'yan shila, ga abin sha mai daɗi darɓa, to mai rage sai kuma shari'ar Allah. Sai Allah maɗaukakin sarki ya alkawari da annabi Musa cewa ya je ya yi azumi na kwanaki 40. Za mu zo daga baya za mu tattauna wannan azumin insha Allahu ta'ala. Nan Musa ya je ya zauna ya yi wannan azumi, ya taho wurin Allah maɗaukakin sarki. Ya taho wurin Allah domin karɓar doka wadda waɗancan musulmi za su bi. Sai aka samu wani shedani mai suna As-Samiri. Ku daina cewa Musa As-Samiri. A cikin Ƙur'ani babu wani mutum Musa As-Samiri. Ƙarya ce da wasu suka ƙirƙira suka ce Musa Annabi sannan kuma Musa As-Samiri. Samiri ba sunan shi Musa ba, sunan shi kenan Samiri. Ƙur'ani bai kiraye shi da Musa ba. Hadisi bai kiraye shi da Musa ba. Musa annabin Allah ne, Samiri kuma sunan shi kenan. Wannan As-Samiri sai ya ga cewa to ai yanzu Musa ya tafi, ya mamanta da ku, kuma ma bai san Ubangijin da za a bautawa ba. Sai ce abinda za a yi yanzu, gwalagwalanku da dukiyoyi da kuke da su na warawarai na zinare da sauransu ku tattaro su. Da ya tattara sai ya narka su, sai ya kera ɗan maraƙi, kuma sai ya wa ɗan maraƙin inji a jikin shi har da bottom, wato wurin da za a taɓa shi. In aka taɓa ɗan maraƙin, lahu khuwarun, sai ya rinka kuka kamar yadda ɗan maraƙi nasa yake kuka, amma shi wannan na zinare ne. da ya gama yi musu wannan dan maraki ya taba wannan wurin kunna shi yana kunna shi sai ya fara kuka sai ya ce hadha ilahukum wa ilahu Musa fanasi wannan shine Allah kuma wannan shine Allah annabi Musa amma ya manta ya tafi neman wani Allah daban sai suka yi mishi biyayya a lokacin annabi Haruna shi Musa ya barwa amanar jama'a kular min da jama'an nan kafin in dawo annabi Musa yana can kokarin karbo shari'ar Allah Musa as-Samiri nan ya lalata al'umma Haruna sai ya miƙe ya fara gwagwarmaya ya fara wa'azi to sai ainihin suka juye mishi baya suka koma suna bugun shi sune mishi dariya sune mishi shegantaka na daga cikin abin da malaman tafsiri suka ainihin ba da labari karanta wannan magana a cikin tafsirin Hashiyatul Jamal alal Jallalai mai tafsirin nan a ƙarƙashin tafsirin suratu Taha a cikin mujalladi na biyu na wannan tafsiri sai ya ce na daga cikin abubuwan da shi as-Samiri yayi musu mandirai sai yace to wannan shine tarihin mandiri na farko a musulunci kaji yadda aka yi mandiri ya fara shigowa aka kawo shi da nufin cewa musulunci ne amma kaji tarihin shi wasu ƴan tawaye ne ga annabi Musa aka samu suna kada mandirai waɗannan kuma suka miƙe suna ainihin rawa suna kewaye wannan dan maraki suna cikin haka sai ainihin wani ya baro wannan dan maraki sai faɗi sai tarwatse don dama na tangaran ne na zinari madadin su yi tahassur su yi nadama su dubi cewa sun yi asara suna musulmi sun yi bautar dan maraki sun yi bautar gunki sai suka dawo suna asara da nadamar yanzu kudinmu kenan mun yi asara tsarki ya tabbata ga Allah ana cikin wannan dauki ba dadi sai ga annabi Musa ya dawo da annabi Musa ya dawo ya ainihin ga al'umma ta lalace ta koma daga rawan mandiri sai ainihin kafirci na bautar dan maraki ya zargi annabi Haruna akan haka har ya kama gemin shi yana ja yana ainihin kama gashin makwarkwadan shi yana rankwashin shi Haruna yana cewa yabna umma la ta'khudh bi lihiyati wala bi ra'si haba dan uwana kar kama gashin kaina kar kama gashin gwemuna na hana su kaza kaza haka dai karshe annabi Musa alaihi salatu wassalam saboda tashin hankalin da ya samu wannan al'umma a cikin allunan da ke hannun shi mai zub da su waɗanda ke ɗauke da attaurar da ya karɓo suka karerayi amma wannan shine dunƙulallen tarihin wannan gaba na wannan aya da Allah yake cewa wa iz wa'adna Musa 40 layla ka tuna lokacin da muka yi wa annabi Musa alƙawarin kwanaki 40 summa takhaztumul ijla amma sai ku bani Isra'ila sai kuka ainihin ɗauki ɗan maraki min ba'dihi bayan annabi Musa ya tafi karɓo doka Allah wa antum zalimuna hakan da kuka yi kun zalunci kanku ne ba kowa kuka zalunta ba a lokacin da kai musulmi kake yadda cewa kai musulmi ne amma kake hada bautar Allah da wani karka taba tunanin cewa ka zalunci Allah karka taba tunanin cewa annabawa ko malamai da ke maka wa'azi da su kake wallahi da kanka kake dan haka Allah ya ce wa antum zalimuna a halin kun san hakan din da kuka yi zaluntar kanku kuka yi wannan aya na daga cikin ayoyin da Allah madaukakin sarki ya fara bayyana mana tarihin suwaye bani Isra'ila banu Isra'ila mutane ne wanda tarihin su ya fara nuna mana miyagun mutane ne masu godiyar mayu shine uridu hayatahu wa yuridu mauti Allah wanda ba Allah ba sarki ya tabbata ga Allah amma da yake Allah mai rahama ne sai ce summa afauna ankum min ba'di zalik na'am
summa afauna ankum min ba'di zalik la'allakum tashkurun
Allah yake summa afauna ankum sa'annan sai muka yafe muku ya ku bani Isra'ila game da bautar dan maraki da kuka yi da saba wa annabi Musa da kuka yi min ba'di zalika bayan duk waɗannan barna da kuka yi sai muka yafe muku la'allakum tashkuruna mun yi muku haka ne don ku yi godiya ga Allah manufar godiya ga Allah anan ita ce su fadi da baki su ce Allah mun gode su kudurce godiyan nan a zuci sannan su dawo su karbi dokokin da annabi Musa ya kawo musu domin su ainihin tabbatar wa da Allah godiya da gabobinsu Allahu akbar daga nan kuma sai Allah ya ce wa iz ataina Musa alkitaba
wa iz ataina Musa alkitaba wal furqana la'allakum tahtadun
to bayan nan Allah madaukakin sarki ya huce game da duk wannan kafirci da bani Isra'ila suka yi da kuma tawaye da suka yi wa annabawan Allah Musa da Harun Allah madaukakin sarki ce wa iz ataina Musa alkitaba a tuna lokacin da muka baiwa annabi Musa alkitaba shine littafin Allah at-taura wal furqana kuma shi littafin da yake iya bambance tsakanin ƙarya da gaskiya la'allakum tahtaduna Allah yace mun yi muku haka ne dan ku shiryu ku zama shiryayyu yanzu idan kuka dubi wannan ainihin wato uslubi na ayoyi jama'a da kuma tarihin nan na annabi Musa da Harun yana nuna mana yadda malamai ya kamata su yi tarbiyar al'umma idan malamai suka samu al'umma a cikin zalunci na masu mulki da bid'a da son zuciya na miyagun malamai to aikin da yake a kan su waɗannan malamai na sunna shine matakin farko kimsawa zuciya haƙuri da juriya abu na farko ke domin kafin ka fara da'awa abu mafi muhimmanci shine ɗaukar wa kai haƙuri da juriya sannan ka suranta abubuwan da za su same ka domin wannan da'awar taka ta zo ne don ta rusa zaluncin da masu zalunci suke ta zo ne don ta kawo ƙarshen bid'a da son zuciyar da masu ainihin wato son zuciya suke a ƙarƙashin wannan duk wani abu wanda yake da alaƙa da cutarwa ko makamantan haka to gaba ɗaya ka haƙura kawai game da abin da zai biyo baya amma ku ji haƙuri baya nuna sassauci game da da'awa haƙuri baya nuna fasawa ko kaucewa domin na daga cikin barazana da za ka samu mafi sauƙi ita ce a yi ƙoƙarin saka ka kai ma ka zama cikin waɗanda suke sha daga ƙoƙon zalunci a yi ƙoƙarin saka ka daga cikin waɗanda suke ci daga wannan faranti na zalunci to sai ka yi haƙuri da talauci sai ka yi haƙuri da yunwa sai ka yi haƙuri da rashi matakin farko ke mataki na biyu sa tsarkin zuciya da yi don Allah mataki na uku ita da'awar in za ka yi ta dole ne ka dubi yaya annabawa suka yi ta wannan gaba ta uku na daga cikin gabar da dama masu da'awa a wannan zamanin suke kuskurewa yaya annabawa suka yi da'awar Allah cewa ya ulaika alladhina hadallahu wa bihudahu muqtadi waɗannan annabawa su Allah ya shirya ku da kuka biyo bayan su ku kwaikwayi shirya su dan haka ya annabawa suke da'awa annabi Musa ya zauna a ƙarƙashin wannan gwamnati yana da ƴancin ya tara bani Isra'ila su yi tawaye yana da ƴancin ya tara bani Isra'ila su yi yunkurin kifar da gwamnatin amma ba haka ce sunnar Allah ba haka ne tafarkin annabawa ba abu na farko sai ka fara karantar da jama'a sai ka samu waɗanda ke da fahimta da gamsuwa irin taka waɗanda za su yarda su mutu su rayu a kan abin da suke kira a kai waɗanda ba za su yarda a sauya musu wannan abin da suke kira da wani abu na duniya ba ku kiyaye wannan wannan baya yiwuwa sai an ɗau lokaci ana tarbiyyar mutane shi yasa kaga farkon musulunci akwai wanda ya zo wurin annabi zai musulunta sai annabi ya ce mishi a koma idan ka ji na bayyana na yi ƙarfi ka dawo bayan shekaru ya dawo ya ce wa annabi ka gane ni annabi ya ce na gane ka ya ce yaya yanzu annabi ya ce yanzu kan madalla za ka iya shiga addini Allahu akbar saboda haka jama'a kusan waɗannan matakan. Dan haka bin matakin da annabawa suke bi shine abin da ya faru a nan. Kaga da annabi Musa ya ci gaba da da'awa, yanzu sai ya samu mabiya a cikin bani Isra'ila, ya samu waɗanda suka zama shuhada, waɗanda za su yarda su bi shi ko da za su hallaka akan abin da suke akai. Na biyu, Allah a cikin sunnan shi yadda ya sunnanta wa annabawa shine, idan zalunci ya zalunci daga mai mulkin da suke rayuwa a ƙarƙashin shi, in suna da ikon su kawar da shi sai su kawar da shi, in ba su da iko sai su hijira. Wannan ita ce sunnar da Allah ya sunnanta wa annabi Musa, ita ce sunnar da Allah ya sunnanta wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Haka abin yake. Dan haka ba a ce ba a jihadi a kawar da gwamnatin zalunci ba, amma ana jihadi a kawar da gwamnatin zalunci in an shirya da imani da kayan aiki. Don wannan na daga cikin abin da matasa ba sa tunawa, sai mutum ya ce ai muna da imani ko an kashe mu mun yi shahada, a'a, sai da Allah ya ce wa a'iddu lahu mastata'atun min quwwatin wa min ribatil khayr turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Ku yi musu tattali, tattalin ƙarfi, kayan aiki, makamai, dawakai, ɗaurarru, horarru, waɗanda za ku firgitar da maƙiyan Allah da su. Malamai suka fassara da cewa abin da ake nufi da wannan nau'in tattalin shi ne shirin da in kuka tayar musu za ku kawar da su, ba shirin da za ku yi sarika noke ya zama kun taɓo su kuma daga baya su waiwayo kanku su ƙarar da ku ba. Wannan ya saba wa tafarkin annabawa. Don haka a wannan lokacin sai Allah maɗaukakin sarki ya zaɓar wa annabi Musa da jama'a shi hijira. Hijirar sai ta zama ita ce sababin tsirarsu, kuma ita ce sababin hallakar Fir'auna da shi da jama'a shi. Ku kiyaye. Haka Allah ya zaɓa wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama hijira. Amma annabi yana da ƙarfin imani shi da waɗannan sahabbai a lokacin wanda za su iya tayar ma gwamnatin Makka, amma ba haka Allah ya sunnanta ga irin wannan halin ba. Don haka matasa da ke son gwagwarmaya, ku kiyaye. Idan ka saba ma sunnar annabawa ka tafi kai asarar rayuwarka, a nan duniya Allah ba zai baka martabar shahada ba, a lahira Allah ba zai ɗaga ka cikin shuhada ba. Ku kiyaye. Allah yana da sunnar shi, don haka dole sai ka bi ta. Don haka annabi Musa ya hijira, ya tsira, jama'a shi suka tsira, ya zama yanzu cikin tafiyar kaf babu kafiri, cikin tafiyar ya zama kaf babu ɗan bid'a, a cikin tafiyar kaf babu azzalimi, musulmi ne, mumine masu tsarkin imani. Allah ya je tara su a wani yanki tsarkakakke, ba ma a ƙasar Masar ɗin ba. Me biyo baya, sai kuma Allah ya saman musu da social amenities. To wannan yana daga abin da masu mulki na adalci ya kamata su fara lura. Na'am. Bayan an rabu da azzalimar gwamnati da miyagun malamai, an zo an samarwa da musulmi wurin zama mai daɗi, to sai kuma a yi ƙoƙarin ba da muhimmanci dangane da ruwan sha. Me zai kula da abincinsu? Me zai kula da lafiyarsu? Me zai tsare su game da lafiyarsu da rayuwarsu, dukiyarsu da zurriyarsu, zamantakewarsu ta ci gaba cikin kwanciyar hankali? Wannan yana daga cikin Islamic system of governance. Yaya musulunci ya tsara gudanar da gwamnati shine ga al'umma, ga ƙasa, ba zalunci, ba kafirci, babu bid'a. To me zai biyo baya? Sai kuma shari'a, shine Allah yake cewa wa iz ataina musal kitaba wal furqan. Sannan ka tuna musu lokacin da muka baiwa annabi Musa littafin Allah, littafin da ke rabe tsakanin kafirci daga musulunci, zalunci da adalci, nagarta daga fasikanci. Allah ya yi wa bani Isra'ila haka ne, ya ce la'allakum tahtaduna, don ku zama shiryayyu. To kaga yanzu kenan ashe, wani lokaci da aka rinka samun gwamnatoci suna kaddamar da shari'a, ashe abu na farko da ya kamata su ba da muhimmanci shi ne ƙoƙarin samar da malamai waɗanda za su gina da'awa da'awa ta gaskiya. Da'awa ta gaskiya ta kafu to za ta kawar da zalunci. Don haka shi wannan mai mulki ya fara duban kanshi da kanshi tukuna ba shi cikin wani zalunci, sannan cikin malaman da ke kewaye da shi da cikin cabinet ɗin shi babu wanda yake zalunci ko wani fasikci ko kuma wata bid'a. To sa'annan talakawan gari ya za a gyara musu rayuwarsu. To a lokacin da rayuwa ta gyaru sai a ce musu to ga shari'ar Allah ga yadda take. Amma an zo an tabbatarwa da mutane shari'a a daidai lokacin da suke fama da yunwa da fatara da kaskanci suna cikin ruɗani. Sakamakon haka abu na farko tukuna su kansu ne suka zama maƙiya shari'ar da fatar baki da kuma ayyukansu don ba su santa ba. Sannan su ne waɗanda shari'ar ta fara ci. Da haka ina son ku dubi yadda tarihin nan yake. Sai da aka hallaka Fir'auna, sa'annan aka samar da ƙasa ga Bani Isra'il, aka samar musu da wurin zama mai daɗi, sa'annan sai kuma ga doka ta zo. To na daga cikin doka ta zama littafin Allah. Na daga cikin doka littafin Allah shi kuma na daga cikin criteria siffofin littafin Allah. Na daga cikin characteristics na wahayi siffofin da wahayi ya kadaitu da su shine a samu littafin Allah ya zama furqan mai rarrabe ƙarya da gaskiya, yana da bayani fasli, bayani gamsashe. Don haka kun ga yanzu a cikin wannan tarihin sai ku kaddara ga Bani Isra'ila can a ƙasa mai daɗi, ga abinci, ga ruwan sha ya wadaci kowa, sannan kuma ga littafin Allah, Allah maɗaukakin sarki ya ainihin zo da shi. Sannan ayoyi na gaba sai kuma Allah maɗaukakin sarki sai ya sake komawa baya, yanzu tunda hankalinsu ya kwanta, amma har sun kai ga bautar ɗan maraƙi a halin farko da suka zo wannan ƙasa kafin littafi ya zo. A nan kuma sai ka tsaya ka fahimci wani abu, shi ne duk lokacin da ku malamai kuka bar mutane ba tare da karantarwa ba ko, to za a samu wani shedani daga cikinsu zai musu fatawa mummuna. A nan fa Annabi Musa ba ya watsi da Bani Isra'ila ba ne, ya tafi karɓo doka ne, amma sai suka ci da zuci. Ina fata an gane. Suka ci da zuci, suka fara ganin wasu na bautar wasu abubuwa, sai suka fara cewa Annabi Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha, mu ma a sa mana abun bauta kamar yadda waɗannan suke da abun bauta. Annabi Musa me yake musu? Ha? Innakum qaumun tajhalun inna ha'ula mutabbarun ma hum fihi wa batilun ma kanu ya'malun. Waɗannan mutanen a cikin hallaka suke, aikin da suke bataccen aiki ne. To Annabi Musa ya tafi karɓo doka kafin ya dawo har sun ci da zuci. Ya ku ahlus sunna da ku da malamanku ku tuna, a lokacin da za ku raba mutane da bid'a to ku yi marmaza ku kawo musu sunna, in ba haka ba za su ɗauko bid'a irinta ko wadda ta fita. To kuma hanya kaɗai da ke tsare ahlus sunna daga bid'a ita ce a lazimci karantar da shi. Ma damar za a karantar da ahlus sunna to yayi kama da battery wanda ake ƙoƙarin yawan dumama shi kafin ya running down, kafin ya narke, kafin ya mutu. Saboda haka ku kiyaye wannan. Don haka Annabi Musa alayhi salatu wassalam ya kawo musu doka ta ainihin littafin Allah. To wannan doka ta littafin Allah a cikinta sai ta zo da hukuncin bautar ɗan maraƙi ɗin can da suka yi. To za mu ji don karkace ayoyin suna kwangaba kwan baya. Me ake nufi da cewa Allah maɗaukakin sarki da yake summa afauna ankum min ba'di zalika? Allah yace wa idh qala Musa liqaumihi, na'am,
wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bi ittikhadikum باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم.
الله مرقكين سركيتي وإذ قال موسى لقومه كتنو مسوان تنتاريه ألوك تند النبي موسى إجاع وجماعة بني إسرائيل يتي يا قوم يكو جماعة إنكم ظلمتم أنفسكم كم فزال انتكنكو باتخاذكم العجل سبود لوكر لما رئيدكو كي أمسين أبن بوتا فتوبوا إلى بارئكم كتوب زواغ الله محل تنكو فاقتلوا أنفسكم وكشكاوننكو ذلكم خير لكم عند بارئكم هكا شيني الهيري قريكو أورن الله محل تنكو فتاب عليكم انكو كي هكا في الله كربتوبانكو إنه هو التواب الرحيم الله مي كربتوباني كما الله مي رحماني wasu malamai sai suka ce a cikin bada labarin waɗannan ayoyi da wadda ta gabata to Allah madaukakin sarki bai bi uslubi at-tartibi ba wato bai jero yadda abubuwan suka faru ba shine a can baya ya bayyana afwa a nan kuma sai yake bayyana hukunci to dan karka dauka yaya bayan an yi musu afwa kuma aka ce su kashe kansu sai malamai suka ce a'a a nan Allah haka ya shiryo ayoyin amma wannan hukuncin shi ya fara zuwa wanda ke cikin wannan ayar sannan hukuncin afwa da ke cikin wannan ayar da ta gabata ya zo daga baya ina fatan kun gane wasu malamai sai suka ce a ita wannan afwar da Allah madaukakin sarki yace yayi musu ba akan afwa ce ta ainihin wato bautar dan maraki ba ya kau da kai ne game da abin da suka yi madadin ya hallaka su sai ya kau da kai daga hallaka su don haka sai ya kyale su dan haka wannan afwa afwa ce ta kau da kai ba tare da yayi musu ukuba ta gaba daya ba domin sababbin shiga ne a cikin rayuwa irin wannan amma daga baya lokacin da Allah madaukakin sarki baiwa annabi Musa littafi to a lokacin ne sai aka ce to shikenan banda waccan afuwa ta gaba daya to yanzu za a dubi dai ku waɗanda suka yi bautar dan marakin dan ba dukkan su ne suka yi bautar dan marakin ba wasu sun yi tawaye ko a lokacin sun tsaya tare da annabi Haruna to sai aka ce to yanzu doka ta zo wadda za ta hukunta duk wanda ya bautar dan maraki shine a cikin wannan aya Allah madaukakin sarki yake cewa wa iz qala musa liqaumi ka tuno wa jama'ar ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba su labari lokacin da annabi Musa yake ce wa jama'ar shi innakum zalamtum anfusakum ya ku jama'ata kun zalunci kanku bittikhazikumul ijla saboda kun mai da dan maraki ya zama abin bauta fatubu ila bari'ikum ku tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki mahallicin ku kawo kalmar bari ko kuma kawo suna daga cikin sunayen Allah albari yana ainihin wato nuna waɗannan mutane sun yi zalunci domin mahalicci to bai halatta a bauta wa wani ba in ba shi ba dan haka kokarin Allah ya nuna siffar da nauyin zaluncin da suka yi sai yake cewa fatubu ila bari'ikum ku tuba zuwa ga wanda ya halicce ku domin kun yi zalunci wani ya halicce ku ku je ku bauta wani daban tuba daga cikin hanyoyin tuban bayan ku ce Allah mun tuba shine faqtulu anfusakum za ku yi wa junan ku kisasi a samu waɗanda suka yi wannan laifi a sa waɗanda ba su yi laifin ba su kama su su karkashe su wannan hukunci hukuncin ainihin ridda ne aka yi musu amma da ike sun tuba sai hukuncin ya zama ba na ridda ba ne sai zama ainihin haddi ne aka yi musu a matsayin musulmi ya yi wani laifi daga cikin laifuffuka akwai laifin da musulmi zai yi yana nan a musulmin shi amma a ce sai an kashe shi to su wannan daga cikin dokar da Allah madaukakin sarki shar'anta musu kafirci ne abin da suka yi amma duk da sun tuba to Allah ba zai karbi tuban su ba kuma sai an kashe su dan haka yace faqtulu anfusakum ku kashe kawunan ku ba wai yana nufin kai da kanka ka kashe kanka ba a'a ku kar junan ku shine marasa laifi su kashe waɗanda suka yi wannan laifi zalikum khairukum zalikum khairul lakum wannan ne kadai alheri gare ku inda bari'ikum a wurin mahaliccinku ma'ana matukar ba ku yi haka ba to duk abin da za ku yi sharri ne gare ku in kuka yi haka din fata ba alaikum sannan ne ubangiji zai karbi tuban ku dan haka ko ka ce ka tuba daga cikin waɗanda suke bautar dan maraki Allah ba zai karbi tuban ba sai ka je ka durƙusa wani wanda bai bautar dan marakin ba ya datse kanka sannan in ka je lahira ka samu rahama a wurin Allah madaukakin sarki innahu huwat tawwab Allah shine mai karban tuba ar-rahim kuma Allah shine mai rahama a cikin wannan aya Allah madaukakin sarki ya bayyana ikon shi gaba daya cewa shi kadai ne yake da yancin doka shi kadai yake da yancin halattawa shi kadai yake da yancin haramtawa kaga dai a cikin wannan aya Allah madaukakin sarki ya shar'anta musu doka ita ce kisan kai sannan Allah madaukakin sarki ya kafa musu sharadin ba zai karbi tuban su ba sai sun bi wannan doka amma kuma Allah madaukakin sarki ya musu alƙawarin madamar sun tuba sun yi abin da yasa suna kisan kai sun kashe kawunan su to zai karbi tuban su to sai kuma ya cike da cewa ar-rahim dan ya ishara akan cewa bayan ya yafe musu laifin da suka yi na wannan shirka sannan kuma zai sanya su a cikin rahama Allahu akbar jama'a kun ji wannan sai kuma Allah ya ce wa id qultum ya musa
lan nu'mina laka hatta nara Allah jahratan fa akhadhatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun
Allah madaukakin sarki yace wa id qultum ya Musa sannan kuma ya kai annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ka karanta wa al'ummarka wani tarihi da ya faru tsakanin bani Isra'ila da kuma annabinsu annabi Musa a lokacin da kuka ce ya Musa lan nu'mina laka faufau ba za mu yarda da kai ba za mu imani da kai akan abin da kake cewa Allah ya ce ba hatta nara Allah jahara har sai mun ga Allah ido da ido jama'a kun ji wannan maganar kamar yadda malamai suka bayyana ita kuma ta faru ne a lokacin da annabi Musa alaihi salatu wassalam ya zaɓi wasu daga cikin ainihin mutane 70 kamar yadda Allah madaukakin sarki ya bayyana a cikin suratul a'raf wa ikhtara Musa 70 rajulan min qaumihi ko daga cikin mutanen shi ya zaɓi mutum 70 aka tafi waɗannan wai waɗanda ba su yi bautar gunki ba dattawa waɗanda ake gani masu hankali za a je ne a roƙi gafara a wurin Allah da suka je sai suka ji annabi Musa yana magana da Allah ya Musa da wa kake magana yace da Allah sai suka ce Allahn kenan yace kwarai da gaske sai suka ce to za mu yarda da shi ba har sai ba za mu yarda da kai ba har sai mun gan shi ido da ido wannan kalma jaharatan tana daukar haka ba za mu yarda da kai cewa Allah kake magana ba har sai mun ga Allah ido da ido gaba da gaba ko kuma jaharatan haka suka dubi annabi Musa a tsabar idan shi ba su ji kunyar shi ba su ga mai ba da gulma ne ya ji maganar ba a gaban shi suka ce ba za mu yarda da kai ba har sai mun ga Allah sai Allah ya ce jaharatan a bayyana su ga yawa annabi Musa cewa ba za su yarda da maganganun shi ba har sai sun ga Allah da Allah madaukakin sarki ya ji zafin wannan magana da suka yi fa akhadhatkumus sa'iqa sai tsawa ta dauke ku wa antum tanzuruna a halin kuna ji kuna gani suna cikin hankalinsu ba wata annoba ce ta faru ba, suna gama wannan magana kawai sai suka ji tsawa, sai ta zo sai ta fafce su. A yadda nassoshin Al-Qur'ani da hadisi suka bayyana, wannan tsawa da ta zo ta ainihin hallaka su ne, wato kwaran kwatsa ce Allah madaukakin sarki ya saukar musu. Duk da yake a kashin gaskiya, saboda Allah, akwai bambanci tsakanin as-sa'iqa da kuma abin da Bahaushe yake kira kwaran kwatsa, amma wani lokacin akwai alaka tsakanin su. Wato ita as-sa'iqa tana iya zama ita ce ar-ra'ad, ita ce tsawa, amma asalin ita kwaran kwatsa, ruwan duwatsu ne suke zubowa daga sama, ita ce kwaran kwatsa. Abin da yasa Bahaushe ke ce mata kwaran kwatsa shine duwatsun, in Allah ya zubo su daga sama kafin su iso kan wanda za su kwankwatsa su kansu, sai sun kwankwatsa kansu. Yasa Bahaushe ke cewa kwaran kwatsa. Ina fata an gane. Shin an taba yin wannan a tarihi? An taba yi. Kwaran kwatsa ta sauka a lokacin ainihin da kafirai suka kafirce wa Allah a zamanin Annabi Lut. Bayan kafirci suka rinka fashi da makami, suka rinka luwaɗi da maɗugo, Allah madaukakin sarki ya hallaka garin, ya kuma daga garin ya yi musu ainihin ruwan duwatsu, suka ainihin zo suka hallaka garin. Saboda haka kwaran kwatsa gaskiya ce, akwai kwaran kwatsa. Sannan a cikin hadisin Abdullahi dan Abbas yana cewa yushiku an tunazzala alaikum hijaratun minas samaa, jama'a an kusa saukar muku da ruwan duwatsu daga sama. Waɗannan ruwan duwatsu daga sama ba wani abu ne, su ne kwaran kwatsa din. Dan haka gaskiya ne, kwaran kwatsa gaskiya ce. To as-sa'iqa ko as-sayha ko ar-ra'ad, mala'ika ne daga cikin mala'ikun Allah madaukakin sarki, yakan yi tasbihi a lokacin ruwa. Wannan tasbihin sai ya zama ainihin ƙara da kake ji, ita ce ar-ra'd. Allah yake yusabbihu ar-ra'du bihamdi rabbihi bihamdi ha wal mala'ika min khifatihi. Tasbihi ne, mala'iku kuma suna yin haka ne domin tsoron Allah madaukakin sarki. Dan haka ku kiyaye jama'a. To irin wannan tsawar Allah madaukakin sarki kan umarci wani mala'ika daga cikin mala'ikun shi. To amma idan ta hallaka al'umma ce irin wannan, to Jibril Allah yake sawa. Sai Allah madaukakin sarki ya sa mala'ika Jibril sai yayi tsawa, in yi tsawa sai waɗannan al'umma sai su hallaka da gurgurdan irin hallakar da Allah ya nufa. Kaga waɗannan da tsawar ta zo sai suka fadi matattu. Mutanen Annabi Shu'ayb da tsawar ta zo su kuma sai suka bushe. Fa asbahu fi diyarihim jathimin, suka wayi gari gaba ɗayan garin sai sandare. Allah yake ka allam yaghnau fiha, kamar ba su taba rayuwa a cikin garin ba. Allah yake ala bu'dan limadiyana kama ba'udat samud, Allah ya tsine ma wa madinawa albarka kamar yadda Allah ya tsine wa samudawa albarka. Mutanen garin Madain Madian, Allah yace Allah ya tsine musu albarka kamar yadda ya tsine wa samudawa. Dan haka jama'a, anan tsawa da ta kama mutanen nan na Annabi Musa kashe su tai. Allah yace wa antum tanzuruna, suna ji suna gani tsawar ta buge su ta kashe su. Summa ba'athnakum, na'am,
ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون.
تسي الله مدوكين سركي تي ثم بعثناكم من بعد موتكم, sannan sai muka tayar da ku bayan mutuwarku. Kun ga magana da nake ishara, tsawar da tazo kashe su tai, kashe su da tai kisa kisa irin wanda ka sani. A cikin wannan al'umma tamu ce ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama, wanda di ya mutu baya dawowa. Amma a cikin Bani Isra'ila akwai mutuwa da dawowa, Qur'ani ya tabbatar da haka kamar wannan wurin. Hadisai da yawa sun tabbatar da haka dangane da Bani Isra'ila, amma mu a cikin wannan al'umma hadisi ya zo cikin Sahihu Muslim daga Jabiru dan Abdullah Allah ya kara mishi yarda yace a lokacin da mahaifin shi ya rasu Jabir yaro ne karami kullun sai ya zauna cikin takeici fataran sai manzon Allah yace ya Jabir me yasa kullun sai ganka cikin takeici da damuwa kai taguni sai yace me yasa bazan yi takeici da damuwa ba a halin an kashe ubana ina karami ba kuma ainihin bashi da marayu ya bar min kula da su sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace to daga yau kar ka sake takeici saboda babanka ba asarar rayuwar shi ba yace tunda Allah madaukakin sarki yake bai taba dauko wani bawan shi ya aje shi gaba da gaba bayan an kashe shi ba sai babanka yace da babanka ya rasu a filin jihadi sai Allah ya dauko shi ya aje shi a gaban shi gaba da gaba yace bawa na me kake so in yi maka sai yace ya Allah na ji dadin mutuwar shahada shi nake so ka koma da ni duniya in sake shiga fagen daga a sake kashe ni saboda zakin da naji ina so in sake jin shi sai Allah yake kai cho nayi alƙawari a al'ummar ku wanda ya mutu ba zai koma ba wannan shine dalili dan haka a cikin wannan al'umma wanda ya mutu baya dawo dan haka duk wanda kaji an ce ya mutu ya dawo a wannan al'umma a su ma yayi doguwar su ma ce amma ma damar ya mutu to ba zai dawo ba amma a cikin bani Isra'ila ka fara ji anan to za a je wurin wata shari'a wanda shari'a za ta yi shari'a a rasa yadda al'amari zai faru sai Allah madaukakin sarki sai ya ce to abinda za a yi a je a samu saniya a yanka a dauki naman saniyan a bugi mamacin da aka kashe dan shi mamacin da kanshi ya faɗi wanda ya kashe shi kaga anan yana tabbatar da tashi bayan mutuwa a cikin bani Isra'ila shine Allah yake cewa summa ba'asnakum sannan sai muka tashe ku min ba'di mautikum bayan mutuwa ku ya ku bani Isra'il la'allakum tashkuruna min muku haka ne dan ku gabatar da godiyar ku ga Allah wannan arziki ne Allah madaukakin sarki ya musu domin dubi da Allah ya so ya kama su da azaba kar ka manta ka ji dai wadannan irin mutane ne na gari amma wal aqibatu lil muttaqin karshe kyakkyawa da shi ake lissafi waɗannan mutanen dattawa ne masu hankali saboda imani da ƙarfin tauhidi su suka ki bautar dan maraki haka sai aka ɗibo su su zo su tuba gaban Allah kaji da suka zo kuma sai suka faɗa wa annabi Musa bakar magana suka ce san ba za su yarda da shi ba har sai sun ga Allah yanzu wannan laifin da suka yi Allah ya kashe su me kake tunani da Allah bai tashe su ba sai ranar alkiyama sun tashi a matsayin munanan mutane a halin sun iso wannan wuri a matsayin mutanen kirki amma an kashe su saboda mugun hali naka basu suka tafi a haka har kiyama kaga sun tafi a matsayin mutanen banza to sai Allah ya ji tausayin su shine yace summa ba'asnakum min ba'di mautikum sai muka tashe ku bayan kun mutu la'allakum tashkuruna domin ku yi godiya ga Allah na daga cikin godiyar ga Allah ita ce abu na farko abinda aka zo karbe a wannan wurin shine an zo a karbi doka ne wanda za a koma abi to na daga cikin godiyar Allah abi wannan dokar na daga cikin godiyar Allah kar a sake gaya wa annabin Allah Musa bakar magana amma Qur'ani zai bayyana mana waɗannan mutane bayan da Allah ya kashe su ya rayar da su ya nemi da su gode mishi ko sun yi godiyar Allah madaukakin sarki zai bayyana mana amma dai wannan ayar ta gaba sai Allah yake wa zallalna alaikumul ghamama wa anzalna alaikumul manna wassalwa
wa zallalna alaikumul ghamama wa anzalna alaikumul manna wassalwa كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ
الله مَدَوْكَكِنْ سَرِكِ يَتِي وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى مُكَ لِلِّبِيكُ دَجِدُوا سَنَّمُكَ سَوْكَرْمُكُ دَدَرْبَى da kuma 'yan shila kulu min tayyibati ma razaqnakum ya ku bani Isra'il, ku ci daga arziki mai daɗi da muka baku. Wa ma zalamuna, Allah ya ce kaico sai dai kuma bani Isra'il, kafircinsu da suka yi na bautar ɗan mala'i da baƙar magana da suka gaya wa annabi Isa, ko kaɗan ba su cutar da mu ba, na annabi Musa. Walakin kanu anfusahum yazlimuna, sai dai ko a lokacin da suke waɗannan abubuwan kawunansu suke zalunta. A cikin wannan aya Allah madaukakin sarki ya ɗauko mana wani ɓangare ne na tarihin bani Isra'il. Bayan hallaka Fir'auna da shi da jama'a shi, Allah madaukakin sarki ya kai su wani wuri mai daɗin zama. Da suka je suka samu kansu a wannan hali, to amma wuri ne wanda yake sahara. Me kake tunani da sahara a lokacin hunturu? Tana zama ainihin hamada ne da ƙura, za ta cutar. Me kake tunanin sahara rairayi a lokacin zafi? Za ta ainihin cutar wajen zafi. To sai Allah madaukakin sarki da ya ga yanayin wurin, sai saman musu da inuwa. Wannan inuwa ba ta rumfuna ba ce, judo. Allah madaukakin sarki ya saukar daidai saitin inda garin yake, wanda wannan judo sai ya kare garin gaba ɗaya daga rana. Don haka sai zama garin yana cikin inuwa ba duhu ba, yana cikin lullumi ba haske wanda yake iya cutar da su ba. Kaga samar da yanayi mai daɗi. Na biyu kuma sai abinci. Na daga cikin abinci a samar da abincin da ke gina jiki. Sai ce wa anzalna alaikumul manna, sai muka saukar muku da darɓa. Darɓa ɗin nan wani abu ne kamar zuma, yakan ainihin wato zuba a jikin wasu nau'i na daga cikin tsirrai, wanda akan je ana ɗiba ana ainihin tattarawa, kamar yadda za ka ga a yanzu a zamani in ka shiga manya-manyan supermarket, in ka tambaya kana son jam, J-A-M, jam, za ka ga an ɗauko maka wani abu a kwalba haka, kana cin shi haka za ka gan shi kamar zuma, zaƙi ne da shi. To wannan artificial darɓa ne, amma asalin natural darɓa, idan ka shiga cikin daji akwai nau'uka daga cikin bishiyoyi waɗanda ainihin yake sauka a kansu. Zan taƙaita mana wannan bayanin a nan, idan Allah ya kai mu tafsiri na gaba zan zo in yi cikakken bayani akan amfanin darɓa ga jiki, sannan da wasu nau'ukan sinadarai waɗanda a yau ana amfani da su, kuma suna daga cikin nau'in darɓa, da kuma yaya ya kamata a yi amfani da su insha Allah. Sannan wassalwa da kuma salwa. Asalin ita salwa ana fassara ta da cewa ƴan shila, amma salwa ba ƴan shila ba ce. A shekarun baya kalma da za ta fi sauƙi kenan da malaman tafsiri a Najeriya ta arewa Hausawa suke faɗi a wannan wuri, to ba kuskure ba ne, domin shi tafsirin Alƙur'ani dama in ma ka fassara abu ƙeƙe da ƙeƙe a fahimce shi, idan ya zama mutanen ba ka da abin da za ka fassara musu su fahimta, to sai kai ƙoƙarin faɗa musu wani abu da suka sani wanda zai kusartar musu da waccan fahimtar. A shekarun baya lokacin da wannan ƴan ƙananan tsuntsaye da ake kira salwa ba su zo Najeriya ba, duk yadda za ka kwatanta abinda Bahaushe zai fahimta daban da hakikanin abu. In ka ce salwa ita ce kazan ruwa ko kusa, salwa ba ce kama da kazan ruwa ba. In ka ce tantabara, ba ce kama da tantabara ba. To amma wace hanya malaman Hausawa za su bi? Ƙwararru daga cikin waɗanda suka goge a cikin ilimin tafsiri in suka zo ba sa faɗin ta kamar yadda take, don akwai waɗanda ba su ƙware ba daga cikin malaman Hausawa. An kana sauraron tafsirin su, in ya zo sai ya ce salwa, in aka ce mece ce salwa, sai ya ce wata tsuntsuwa ce. A'a, a ƙa'idar ilimin tafsiri, karanta littafin Muqaddima fi Usulit Tafsir ta Ibn Taymiyya, a ƙa'idar ilimin tafsiri in ka zo kana fassara wa musulmi Alƙur'ani, idan aka zo kan wata kalma wadda in ka faɗe ta ba za su fahimta ba, to sai ka faɗi wata wadda take iya bayyana kusantar da ma'anar. Dan haka sai malamai suka yi misali al-khubz, sai mutum ya ce bai fahimci waina ba, ka ce baka san waina ba, ya ce sai ka kira mishi ita da sunan wata hausar, ka ce baka san masa ba, sai ya ce bai sani ba, sai ka ce ka san yar yau, sai ya ce bai sani ba. To kaga tsakanin waina da yar yau akwai bambanci ko babu? Akwai. To amma in ya ce maka ya san yar yau, sai ka ce to yar yau, sai ce to alhamdulillah. A nan ba fassara kalmar kai ba, ka ɗauki ma'ana ne kawai ka bayar. In ya ce bai fahimta ba, sai ka ce ka san ƙosai, in ya ce sai ka ce to ƙosai. Yanzu da ƙosai da waina ɗaya ne, amma ba ɗaya ba ne. To amma a ilimin tafsiri ya halatta kai haka. An fahimta jama'a? Kiyaye, don haka ake buƙatar kafin kai fassara Alƙur'ani ka zauna ka koyi wannan ilimin, don shi zai taimake ka wajen hali irin wannan ka sanya za ka yi. Da haka fassara da malamanmu suka rinƙa yi Hausawa akan kalmar salwa, suna fassara ta da ƴan shila. Gaskiyar lamari ba kuskure ba ce, hasali tana bayyana ƙwarewarsu ne da iyawarsu a cikin tafsiri. Amma asalin salwa, wannan ƴan ƙananan tsuntsayen da kuke gani, to jinsi ne ɗaya daga cikin jinsin salwa. Ku kiyaye, salwa jinsi ne na tsuntsaye mabambanta, wadda in ka dubi wannan salwa ɗin za ka ta yi kama da makwarwa. Haka ne ko ba haka ba? To salwa makwarwa na daga ciki. Don haka asalin kalmar salwa wato kalma ce ta jinsi, kamar yadda in ka ce mutum, kaga a cikin mutane jinsi jinsi ne. Haka in ka ce salwa, to jinsi ne na wasu tsuntsaye waɗanda ire-iren waɗannan. To da yake Allah maɗaukakin sarki cikin iyawar shi ya kawo mu lokacin da wannan tsuntsuwar ta iso ƙasar, in Allah ya kai mu mako mai zuwa, ƙari akan abubuwan da na ji masana suna ta bayani dangane da wannan ainihin wato tsuntsuwa da kuma kwanta, ni kuma zan zo muku da wasu binciken da malaman musulunci suka yi tun ɗarurrukan shekaru har zuwa ainihin wannan zamanin. Zan taƙaita bayani a cikin tafsiri na mai zuwa insha Allahu ta'ala. Sannan bayan mun gama jin ma'anar salwa da ma'anar man, mun ji irin fa'idojin da ke cikinsu, to sai kuma ka gane wace alaƙa ta sa a irin wannan wurin ya zama waɗannan abubuwan suke buƙata. Me yasa suke buƙatar waɗannan abubuwan waɗanda suna ɗauke da protein? Me yasa ba a saukar musu da abubuwan da suke da carbohydrate ba? Me yasa suka zo suna buƙatar a ba su abubuwan da suke carbohydrate? Dan za ka zo ka ji ga wannan baiwar da Allah ya musu. Amma daga ƙarshe sai suka zo suna cewa su abin da suke so rogo da dankali da doya da makani suka ce suna buƙata. Mecece hikimar haka? Insha Allah, scientifically in Allah ya kai mako mai zuwa za mu tattauna wannan. Shine Allah yake cewa kulu min tayyibati ma razaqnakum, ku ci daga cikin abubuwa masu tsarki waɗanda muka azurta ku da su. Don haka alman darba da salwa na daga cikin abubuwan Allah maɗaukakin sarki waɗanda suke da matuƙar zaƙi da kuma ainihin albarka. Allah ya ce wa ma zalamuna, bani Isra'ila da suka yi kafirci suka yi bautar ɗan maraƙi, da waɗanda suka gaya wa annabi Musa baƙar magana ba su zalunce mu ba, walakin kanu anfusuhum yadhlimun, sai dai kawukansu suke ainihin zalunta. Insha Allahu ta'ala.